Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a tare da sallama, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25-31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani, Sarauniya da kuma Niya FM, da ma shafin mu na Facebook Live a yanzu haka, ko kuma a fada yanar gizon mu a voahausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bugaji, Safina Tsada Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Masu sauraro, a yau Alhamis 9 ga watan Maris din shekarar 2017, mun saba magana ne akan harkar lafiya. Gidan rediyon nan na muryar Amurka da hukumar Amurka ta USAID ne agazawa kasashe masu tasowa sun gabatar da taron bita da kuma kwallon kafa don yakar zazzabin cizon soro.
Shin yaushe da yaushe ake shirya irin wannan taron, sannan ina da ina ake zuwa a shirya shi?
To wannan shiri gidan rediyon muryar Amurka tana yin shi duk shekara, ya zama kamar al'ada a shekarar 2012 mun yi shagarin Bauchi, shekarar 2014 mun yi shagarin Plateau Jos kenan, shekarar 2015 mun yi shagarin Kaduna, a shekarar 2016 ya kamata a ce mun yi shi a Bauchi, amma saboda zaben wanda aka yi a ƙasar Amurka da gudanar da bada mulki ya sa aka ɗaga har aka kawo mana shi.
To wannan kadan kenan daga cikin tattaunawar da zamu ji da wakilin mu a bangaren lafiya, wanda shi ya halarci wannan taro kuma ya saba halarta shekara shekara, sai kuma amsoshin tambayar da muka muku a shafin mu na Facebook da Twitter.
In lokaci ya bar mu, zamu sakar muku layi a lambar mu ta alamar tarawa 1-202-205-2655 don ku tofa albarkacin bakin ku game da yakar zazzabin cizon soro.
Tambayar da muka yi muku a Facebook da Twitter ita ce, a ganin ku menene alfanun shigar kafafen yada labarai harkar wayar da kan jama'a game da kiwon lafiyar mu?
Sakon farko daga Shehu Adamu Rijau ya ce, ai idan aka ce alfanu guda kenan, alfanoni dai za ku ce, domin ta hanyar shigar da kafofin yada labaran ne al'umma ke fahimta su gane illar da ke tattare da yin kaza da kuma rashin yin kaza ga lafiyar, kuma cikin izinin Ubangiji ana samun sakamakon da ake nema. Domin dai yanzu kusan babu inda ba a sauraron radio, kuma al'umma na amfani da bayanan da suka ji masana harkar lafiya sun yi a kafafen yada labarai kamar wannan shiri na yau da gobe, ai ba karaman taimakawa yake ba. Saboda haka babu abin da zamu ce da ku sai dai mu ce Ubangiji Allah ya saka muku da gidan aljanna, domin dai a gaskiya mu dai kun gama mana komai. To mu ma mun gode. Amin.
Sai Ibrahim Umar Gwamba yace, yau da gobe hakika shigar kafafen watsa labarai wajen wayar mu mutane da kai yana da amfani kwarai da gaske, duba da yanda manya da yara, mata da maza, kowa suna akan waɗannan kafafi. To ta dalilin haka za a samu sauki wajen isar da sako cikin gaggawa ta yadda za su kula da lafiyar su.
Sai Alhaji Murtala Mai Gada Kwanta Gora yace, tabbas kafafen watsa labarai suna da muhimmin alfanu akan wayar da kan al'umma ta kowane fanni 100%, domin a halin da ake ciki yanzu babu abin da ke daukan hankalin jama'a kamar kafafen watsa labarai.
Sai Rulwani Yakubu Jikamshi yace, a gaskiya kafafen watsa labarai suna da muhimmanci sosai ta bangaren wayar da kan mutane dangane da kiwon lafiya, musamman ta hanyar shirin kiwon lafiya da kuma gayyato likitoci domin ba da shawarwari.
Sai Ahmad Ladan Girkawo yace, yau da gobe ai wannan abu ne mai muhimmanci musamman wajen wayar da kan jama'a, domin hanya ce ta mu'amala da jama'a.
Sai Istifanus Johnson Michelia yace, to yau da gobe abin ba a cewa komai sai dai gyaran Allah.
Shi kuma Haruna Umar yace, ina muku fatan alheri tare da fatan Allah ya kara muku basira irin yadda kuke shirye-shiryen ku masu fadakarwa da taimakon jama'a, ku tashi lafiya.
Sai Aliyu A Bawa Mai Yama yace, yau da gobe a gaskiya hakan na da matukar muhimmanci, saboda mutum zai iya karuwa da wani abu musamman wajen ganin labaran duniya da samun farin ciki in ranka ya baci da zarar ka fada kafafan yada labaru sai ka ji abin da ke damun ka an cire maka shi gaba daya sai ka yi ta nishadi
sai Isa Mamman Sani ya ce hakika yau da gobe kafafan yada labarai suna da amfani sosai game da kiwon lafiya
Sai Malam Nuru Alhassan Jigawa yace yau da gobe hakika shiga harkar wayar da kan al'umma da kafafan yada labarai suka shiga yana da alfanu domin kuwa da yawa akwai waɗanda daukacin labarun ku ta wayoyin su na hannu ne suke karantawa Allah dai ya ƙara taimaka muku da mu gaba daya
Sai Halima Aliyu Gulde da Zainab Aliyu Gulde suka ce yau da gobe a gaskiya shigar kafafan yada labarai harkar wayar da kan jama'a sai godiya domin kuwa alfanun kafafan yada labarai ba zai misaltu ba gani yadda dimbin al'umma suke amfana da kafafan yada labarai domin sanin abubuwan da suka shafi rayuwar su
Sai Shahid Ahaurafa Allah ya sa na faɗi sunan daidai yace salam yau da gobe hakika sanya kafafan yada labarai wajen wayar da kan jama'a yana da amfani sosai saboda a ko ina ana tare da kafafan yada labarai
Bala Yunus a Nasarawa ya ce, Ni a gani na kafafan yada labaru suna da matukar mahimmanci wajen isar da sakon kiwon lafiya tsakanin al'umma daban-daban a duniya. Misali fadakar da yaduwar wasu cututtuka masu yaduwa kamar bullar, kwalara, sankarau, da dai sauransu. Idan ɗaya daga ciki ta bulla a wancan unguwa to wannan unguwar ba lalle ta sani ba ko waccan jaha ta kamu kaga ba lalle ne waccan jaha ta sani ba ko tsakanin kasa da kasa to kaga kenan anan kafar sadarwa tana matukar rage aukuwar ko rage shigar annoba a cikin jama'a don haka ni a ra'ayina kafar sadarwa tana matukar taka rawa a tsakanin mu
Sai Edward Mallo yace lalle kam kafafan yada labarai na taka muhimmiyar rawa wajen wayar da kan al'umma bisa zancen kiwon lafiya dan ko su ne yanzu suka fi kusa da jama'a domin ko birni da kauye ana amfani da waɗannan kafafan dan samun ilmantarwa ba ma kan batun lafiya kadai ba har ma da sauransu Allah ya yi muku albarka amin mun gode
to sai mu leka shafin mu na Twitter @BalaHaruna5 yace hakika hakan yayi daidai kuma a gani na yanzu aka kamo hanyar kawo ƙarshen matsalolin kiwon lafiya tsakanin al'umma
sai Hafizu Balarabe yace tabbas akwai alfanu musamman yadda duniya ta zama a tafin hannu cikin kankanin lokaci jama'ar karkara ke samun kanin labarai
Sai @Muhammad Kaura 01 yace ai wannan alfanu ne mai yawa kasancewar a yanzu galiban al'umma sun raja'a da amfani da kafafan yada labarai musamman na zamani
Sai daga karshe @Sani Aliyu Turaki yace shiga kafafan yada labarai babban ci gaba ne ga al'umma musamman a yankunan karkara gabade yau da gobe a tashi lafiya
To mun gode a cigaba da turo mana da sako
to
kuma fa na ganka ba ciki yau kana wani walwala ciki
ai kin san yau da goben kenan
yau anti zi ta to ba na faka Facebook live ba guda Haruna fa ya turo maka yana maka maraba da dawowa
oh to ba guda Haruna mun gode sosai ai ni ma kin san abin da yake faruwa in naji zan dan kauce saboda dole sai wallahi dai sai in ji ba na jin dadi
Allah sarki
ai kan yi magana wai kan kamar muna magana kai tsaye da su haka
wallahi kai muna jin dadi
kasance ta ba lahiya sai na tsaya
to yanzu barin mu ji tattaunawar da Usman yayi da wakilin mu a harkar lafiya wato Nasiru Yakubu Birnin Yaro dan jin cikakken bayanin wannan taron bita da kwallon kafa na VOA da USAID da aka yi a Sokoto
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Ta Mallam Nasiru Birnin Yaro barka da dawowa ko in ce barka da hidimar dauko labari.
Barka ka rai, Mallam Kabara.
Ina son mu ji ne ko kuma masu sauraro su sami ainihin abin da yau kana. Wa me ya kai ka Sokoto ne?
To Usman Kabara da kai da suka ni sauraron masu sauraro wani shiri ne da gidan Radio Murya Amurka da hadin gwiwa da hukumar kasashe ta kasa Amurka wato USAID wadda muke yi duk shekara na yasa wato gangami na fara karwa a kan yaki da cutar zazzabin malaria wato zazzabin ciwon sauro. Manufan al'amarin shi ne mu tara mata masu juna biyu da matasa wanda kowa ya san su ne a ainihin cikin al'umma su sami cikakken labari ko kuma bayani daga bakin masana likitoci waɗanda za su ba su bayani ta yadda za su kare kawunansu daga samar da sauro ma a cikin al'umma na farko kenan. Sannan na biyu ta yadda idan sauron ma ya samu za ka iya kauce ma cizon shi. Sannan na uku idan ma har zazzabin ya samu ya ci cike zazzabin ya samu matakan da ya kamata ka ɗauka domin a kawar da zazzabin cikin gaggawa. To wannan shiri gidan Radio Murya Amurka tana yin shi duk shekara ya zama kamar al'ada a shekarar 2012 mun yi shagarin Bauchi. Shekarar 2014 mun yi ya garin Plateau Jos kenan. Shekarar 2015 mun yi shi a garin Kaduna. A shekarar 2016 ya kamata a ce mun yi shi a Bauchi amma saboda zaben nan da aka yi a ƙasar Amurka. Gudanar da ba da mulki ya sa aka daga har aka kawo mana shi farkon shekarar nan na shekarar 2017 wanda muka gudanar da shi a garin Sassauta Birnin Shehu. Muka so mu dawo a cikin kenan a fadakar da mata masu juna biyu da iyayen yara masu shayar da yara ƙanana da matasa da lalluran zazzabin cizon sauro bana ma mun tsara har ma da lalluran tarin fuka da yake wala ta kwace daga samun da ta biyu ce mun tarin fuka ne ba da lura wanda yake da mu kasashen mu musamman na Afirka. Wannan gangamin shi ya kai mu garin Sokoto ma alhamdulillah mun samu mun gabatar da wannan aiki kamar yadda aka umurce mu.
Wannan taron ana yin shi dan mutanen gari ne koko na birni koko na karkara ya abin yake koko gaba ɗaya ne?
Gaskiya gaba ɗaya ne amma mafi akasari mukan yi shi a cikin birni saboda yawanci da lura inda ake samun matsalar samun sauro musamman a nan ƙasar mu ta Arewa ta Najeriya. Ba inda yake cikin birane in ne ke akwai cikoso na ɗaya akwai abubuwan wurare da sauran kan shi samu ya keɓe ayi hayayyafa wato fatoci kenan da wurin ruwa yawa inda yake ga sunan dai ba ka'ida yadda ake barin su. Sannan kuma in ka lura irin cikoso da ake yi shi sauro ne san wajen cikoso ne da kuma zafi. So yawanci irin wannan abubuwan mukan shiga cikin birane ne a tara ainihin matan da kuma matasan domin a nusar da su wato a nuna musu yadda za a kare kai daga samar da shi sauran da kuma kawar da shi sauran baki ɗaya har ma kan ba yi da matsalar malagoro shi
yanzu. To amma kuna bi layi-layi ne kuna ye kuwa ko kuwa wuri ɗaya ne kuke taruwa ku gayyaci jama'a su zo kuma kimanin mutane nawa ke taruwa akalla?
A shekarar 2012 da muka yi a garin Bauchi wato mun yi a wuri ɗaya a inda muka gabatar da lecturci daga masana bayan masana sun yi wa matasa da kungiyar ƙwallon ƙafa ta Flamingo da muke amfani da ita wanda ita kungiyar matasa ne bayan an musu jawabi sannan muka aiki na tsaftace wata fata doguwa wacce take ta kai tsawon kilomita 2 a wannan shekara kenan. Sannan shekara ta 2014 da muka yi a garin Jos shi ma mun yi shi ne a bayan PRTD. Inda shi ma akwai wani ciyawa da muka bayan an tara matasa an yi musu jawabai irin wanda aka saba sannan kuma aka yanka ciyawa aka tsaftace wuri domin a nuna da abin da kamata a yi. Sannan a shekarar 2015 da muka yi a garin Kaduna Angolini shi ma mun tsaftace wata kwata mai tsawon kilomita 3 a cikin Angolini na cikin garin Kaduna. To dalilin da ya sa ba mu tsaftace kwata a garin Sokoto ba shi ne yanayin yadda aikin bana ya zo da kuma irin yadda aka lura cewa mata suna da bukatar a kai gare su domin wancan guda biyu da muka yi gogurce guda uku da muka yi an fi tara ainihin matasa maza ne. Wannan kan sai aka ce to a buɗe hannun a tara matasan da mata masu suna dalilin kenan da muka je wannan taro aka yi shi a asibitin ƙwararru da ke garin Sokoto a inda aka samu mata masu zuwa awo mata masu zuwa duba yaransu aka hada da matasan wuri guda a kai wannan lecturcin da sani kuma aka tafi aka yi ƙwallon ƙafa domin nuna yaƙi da cutar cizon sauro da kungiyar ƙwallon ƙafa ta Flamingo da ta zo ita ma tun daga garin Bauchi har zuwa garin Sokoto a inda aka yi wannan wasa.
Yawa to kafin mu je ga labarin me ya faru a wurin wasan wane irin likitoci kamar su wane kawasan za a ce wane likita ne da wane likita suka yi bayani a wurin ko su wa'anne ne misali?
Na'am, na farko dai na girma kwamishinan lafiya na jihar Sokoto Dr. Balarabe Shehu Kakale yana ɗaya daga cikin manyan bakin da suka halarci wurin kuma wato in ga irin lecture da ya yi shi kansa ta ba da sha'awa akwai tambayoyi ma da ya yi har ya sa gasa domin ya tambayi matasa abubuwan da ya kamata yaya za a yi abu kaza yaya za a yi abu kaza yaya za a yi abu kaza
na harkar lafiya
ba matasan cututtuka wanda duk ya ci tambaya ta yi mashi
na harkar lafiya.
Sannan daga cikin kwamishinan harkar lafiya na jihar Sokoto akwai Dr. Nuhu Mai Shanu wanda shi ne babban jami'i na kula da asibiti sun kwararru ta garin Bosa, wato ta garin Sokoton. Shi ma ya tashi ya yi mura taron dandazon taron matasa da mata masu juna biyu da mata masu shayarwa bayanai a kan abubuwan da za su yi domin tara kawuna da kuma kawar da wato shi sauran gaba ɗaya daga muhallinmu. Baya ga shi kuma akwai Dr. Nasir Gada wanda shi ma ya yi cikakken bayani a kan harkokin yadda za a kula da kawuna da kuma yadda za a yi idan an samu matsalar zazzabin malaria. Kuma shi ne da mai da shi kan musamman a kan matsalar ita tarin fuka. Yadda ake samun ta da yadda take bazuwa da yadda za a iya kawar da ita da yadda mai idan ya samu cutar ya kamata ya je ga abin da ya kamata ya yi nan duba shi an tabbatar da cutar da matakan da ya kamata ga irin maganin da ya kamata ya sha ga abin da ya kamata ya yi tsawon lokaci kaza. Abin da Dr. Nasiru ke da ke neman akwai wani likita wanda yake shi ma yana cikin manyan likitocin kwararru na jihar Sokoton shi ma ya tashi ya yi ma taron matasa jawabi. Bayan da waɗannan likitocin shi ne bayan an kammala sannan aka raba ma kuma taron duk wata mace da ta zo wurin nan an ba ta hoton gidan sauro rigar sauro guda ɗaya za ta je bayan kuma an nuna ga yadda za a yi amfani da shi a wurin. Sannan aka ba kowace matar da ta zo wurin aka ba ta da kuma kowane wata cikin da ya zo shi ma ya samu rigar sauro baya ga rigar da aka yi amfani da su kamar t-shirt wanda aka sa ni a campaign na yaki da zazzabin cizon sauro da aka rarraba wa dukkanin halatta wannan taro.
Kamar gidan sauro ya kai nawa kenan aka bada a wurin?
An raba gidan sauro a wurin ya kai guda 700 aka rarraba wa ainihin su mata da matasa. Sannan rigunan da muka rarraba shi ma ya kai guda 500 da kusan 50 wa matasa da mata da kuma ainihin tambayoyi da waɗanda aka yi tambayoyi mata irin dukkan da makwararru suka yi. An tabbatar mu a ruwan da ta samu an san daidai abin da suka tambaya an mata kyauta ne musamman domin kara musu kwarin gwiwa da kuma yin amfani da abin da suka faɗi a wurin.
To Malam Nasiru, za ka ga cewa irin waɗannan abubuwan in an yi su ya haɗa da kashe kuɗi da sauransu, daga ina kuɗin ya fito?
To wannan ai ɗaukan nauyi ne daga gidan rediyonmu da Amurka da haɗin gwiwa da wannan hukuma ta raya ƙasashe masu tasowa wato USAID.
Muka
ɗauki nauyin duk abubuwan da aka yi a wurin tun daga lokacin da aka yi da masaukan da aka ajiye wa waɗanda mahalarta taron da abin da aka shisha a wurin duk wani abu da al'amari da kuma kwallon da aka yi da matasan da aka gayyato suka abin da su ma an ba su kyautuka da kuma kayayyakin da suka sa duka a wurin duk wannan gidan rediyonmu da Amurka da haɗin gwiwa da wannan hukumar ta sashen masu tasowa wato USAID suka ɗauki nauyin wannan al'amari.
To a duk garuruwan da ka san kun halatta lokacin tun daga fara wannan abu zuwa yanzu, kamar misali gwamnatoci na jihohin da za a je a yi wannan abu, kukan tuntuɓe su kuma me suna ba da wata gudunmawa a kai?
To babban gudunmawa da irin waɗanda gwamnati suke ba mu shi ne haɗin kai na su ba mu wuri yin taro. Sannan mafi akasari za a ga manya-manyan jami'ansu kamar kwamishinonin lafiyansu kuma manya-manyan jami'ai daga ma'aikatan lafiya suna halarta wurin da kuma manya-manyan jami'ai daga hukumar yaƙi da zazzabin cizon sauro ta yi hukuma musamman a wannan karon ta yi kuwa musamman mai yaƙi da zazzabin cizon sauro. Sannan baya ga ƙoƙarin da ita kuma wato ma'aikatar lafiya da jihar Sokoton take yi, don haka nan shi kwamishinan ya zo ya ba mu cikakken bayani. Bayan ma mun sake ma al'umma jihar Sokoton magana kai tsaye a rediyo da dare a wato ranar Litinin da dare kenan kafin a yi taron ranar Talata. Shi ya ba mu cikakken bayanai abubuwan da suke yi irin ƙoƙarin da suke yi su ma nasu a matsayinsu na gwamnati. Ga kawai da irin wannan matsaloli da ake fuskanta ko kake fama da shi ne na sauro.
Har ila yau dai kafin mu je ga maganan kwallon da aka yi, dan na san matasa za su so su ji, ka san suna son su ji an buga ta maula. Shi wannan taro daga lokacin da aka fara zuwa yanzu, in na tambaye ka a matsayin wanda dai ya shaida irin wannan abubuwa, wace nasara aka samu?
To alhamdulillah babban nasarorin da aka samu shi ne ainihin ka san shi yanda ya da labarai su waɗanda ake yi domin su dukkan kira mu suna ce mana ma shi ne shi za ku dawo mana. Baya ga wannan da akwai abokai da muka yi da yawa ta wannan kafa ta sada zumunci wato Facebook kuma irin posting din da muke yi yanzu, duk inda muka je za a ga cewa suna ce da mu suna cewa ya kamata ku dawo ku mana. sun sami cikakken bayani daga kwararru ta yadda menene matakan da ya kamata su dauka da kuma irin abubuwan da ya kamata a yi. Musamman da na fita angoli ne a bayan mun yi wannan al'amari, na lura kungiyoyin da muka yi amfani da su na matasa sun dauki wani al'ada su ma na yin irin wa'annan gyara muhalli ta musamman na unguwa da suke. Na ji daɗin wannan al'amari da na gani a garin Kaduna musamman angoli. A jihar Bauchi ma kungiyoyin da muka yi amfani da su muka gayyace su suka zo su ma sun hoɓasa wajen gudanar da wannan ayyuka tare da kungiyar ƙwallon na namu ta Flamingo FC da garin Bauchi sun gudanar da wannan ayyuka. Alhamdulillah ba ya cewa dai ana amfana ta hanyoyi da dama da kuma samun bayanai da abin da ya kamata da za mu tara lafiya.
Menene za ka ce kuma game da ƙwallon da aka daka, suwa aka ci, suwa suka buga?
An yi kira tsakanin masu faɗakarwa da zazzabin cizon sauro da kuma ita malaria gaba ɗaya muka yi. Sannan kungiyar ƙwallon ƙafa ta Flamingo ita ne muka bai wa suna malaria campaign. Sannan kungiyar Rima Academy ta Sokoto ita ne muka bai wa sunan malaria. To, a ikon Allah kuma sai malaria campaign ne harshen ta malaria har ya buge ta.
Daga
nan kungiyar Flamingo kowa ya gani har yanan musa a Facebook yadda kungiyar kwallo ta Flamingo a football club VOA Flamingo football club ta Bauchi a Dutse kungiyar kwallon kafa ta Rima Academy ta
wanda ita aka ce wa malaria.
Kwarai wanda ita aka sa wa malaria. Na'am.
To
wannan wasa an yi shi a ranar Talata a Senior Memorial Stadium da ke cikin birnin Sokoto a Jami'ar Shehu.
To daga ƙarshe Malam Nasiru, wani sako kake da shi musamman ga kafafen yaɗa labarai ƴan uwanmu da muke aiki iri ɗaya?
Gaskiya zan gode wa kafafen yaɗa labarai da musamman suka ga halacci wajen wannan suke halarta, domin duk inda muka je muna gayyatar kafafen yaɗa labarai su ma su zo su ba mu nasu gudunmawa. Kaman a sakwatan nan Rima Radio ta zo wannan Vision FM wadda yake radio nuna kiran kansu sun zo duk sun ɗauki bayanan da aka yi kuma na samu labarin duk sun watsa a kafafen yaɗa labaransu. Kaga wannan ma wani taimako ne baya ga wanda mu gidan radio mu da Amurka muke yaɗa, domin tsarin abinan tuntuɓe yake cewa daɗin gushi.
Tuntuɓe daɗin gushi.
Duk bayanan da ƙwararrun nan suka yi a wajen taron nan Kabara, ina tabbatar maka ba wai al'ummar da suka halarci taron nan kaɗai za su amfana ba, duk wanda ke sauraron muryar Amurka a shirin mu na ƙaramin sani zai samu bayanan da waɗannan likitoci suka yi, domin za mu riƙa yankowa mun ɗauki abin kai tsaye mun naɗe shi kenan ce za mu riƙa ɗauka muna sawa a cikin wannan shiri namu na ƙaramin sani wanda yake fitowa kowace ranar Asabar da ƙarfe 8 na safe. Wanda da yake bibiyan irin shirye-shiryen gidan radio na Amurka musamman kaman gashi yanzu a wannan
yau da gobe shi ne an ce gashi ma a yau da gobe
na matasa za a ji abin da ake da su duk sauran bayanai mallam da za a rike.
Wannan haka yake. To mun gode sosai Malam Nasiru Yakubu birnin Yaro da wannan gudunmawa da ka ba mu, ko in ce tsaraba daga taron da muryar Amurka ta shirya na yaƙi da zazzabin malaria.
Ina godiya Ahmad Tabara, Allah ya saka
rafi. Amin amin madal.
Kaci wasu mawai tsotsa guda?
Tsotsa guda yi an samu matsala.
Lalle wannan sauro.
Wane da zai yi tsotsa guda he ciwo, in ma ba hankali ba sai lahira kenan. To Allah ya kiyaye. Sannan Allah ya sa wanda aka yi abin dan su sun ji. Sannan kin san kamar yadda muka faɗa masu sauraro cewa akwai magana da muke son mu sani muhimmancin irin waɗannan ayyuka na kungiyoyi. Bari mu ci ta bakin al'umma. Assalamu alaikum, wane ne daga Jigawa?
Alaikum salam, kuna tare da Alhaji Ahmed Kafinta kofar garin Bulangu kafin wasu local government da Jigawa Najeriya.
To barka da warhaka.
Barka.
Muna jin ka.
Alhamdulillah, wannan gidan radio ko kuma ce kafafen yaɗa labarai tabbatun a ba da gagarumin gudunmawa 100%. Domin sukan sanar da mu wasu abubuwan da ba mu sani ba. Sukan sanar da mu wasu cututtuka da muke tare da su wanda ba mu sani ba, sai ta hanyar gidan rediyo za mu san su mu je mu neman magani. Da shirye-shirye masu inganci, kafafen yaɗa labaru tabbas gudunmawar da suke bayar ba ƙanƙani ba ne. Muna godiya Allah ba da ikon aiwatar da ayyuka bisa kirbar gaskiya.
To mun gode sosai.
Magana Alhaji Ahmed kafin ta kofar.
To mun gode Alhaji Ahmed.
To assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Da muke magana.
Ina magana da Malam Juma daga Bidda, Niger State.
To malam barka da zuwa. Me zaka ce kai?
Wani lafiya.
Lafiya kalau.
Yawa.
To me zaka ce game da wannan?
Zan faɗi gaskiya. Muna samu fadakarwa daga wannan gidan radio kamar yadda Ramalan birnin yaro yake wannan program gaskiya ko lokaci da wannan fili muke gane yaya ciwon malaria yake kama mai ciki yake kama yara gaskiya kamar yadda kuma yake bayani muke amfani da shi gaskiya muna jin
daɗi. Ina fahimce ka shirin da shi Nasiru Yakubu nan yara suke yi na magana karamin sani. To mun gode sosai. To bari mu je jigawa saboda lokaci.
Lokaci ba?
Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Malam Usman.
Na'am.
To kana magana da Rabi'u Musa Zaburansi daga nan Zaburan ta karamar hukumar Kaugama a jihar Jigawa ta Najeriya.
To malam Zaburansi barka da zaburowa.
Yawa to in na za Usman wallahi gaskiyar magana bayanin ku ba zai hadu ba domin a takaice ka gani ina aiki a asibiti.
To
wallahi Malam Usman za ka ga likita population da sanda zai zo zai ga maka zai ce ya bacin sauro shi ai shi wannan gidan sauro ma da ake bamu wallahi likita in baka shiga ba za ka ga sauron ya domin za ka ji ya bayani ma wani ko na maganar likita haka wanda yayi a irin wannan shiri da kuke na musamman na jimaiwa da na lafiya wallahi abin zai baka mamaki wallahi ba plata ne a riga za ka ji ya maka bayanin wata jinya wanda za ka ji ya ce ai na ji likita ya faɗa a gidan radio
za ku kafafan sun yi amfani sosai
wallahi talla to abubuwan hede Allah ya taimaka Allah ya saka da alheri
amin
nagode da Rabi'u Musa Zaburansi daga nan Zaburan ta Karamar
to mun gode sosai
kuma kana iya tunani a ce wata rana ce babu wannan kafafan sadarwa babu internet babu komai ya za ya ke nan
an koma 1990 da kenan
da irin wannan abun
gaskiya to ya kamata mu dauki abubuwan da ya zo mana wato mu amfani da dukkan da ta samu ga wani daga Yobe.
Assalamu alaikum.
Hello wa alaikum assalam. Kuman ka bara sannan ku da aiki.
Yawa barka da warhaka.
Alhaji Madu Kolo Ibrahim Gasho ne ke magana.
To Alhaji Madu barka da warhaka mai sunan babana.
Sai na sauraron nan ka gaskiya yana bala'in damun mutane. Mu yanzu kaman wuraren mu ma babban damuwa gaskiya ma'aikatan lafiya. Ba su suka yin feshi ba.
To amma ka dan rage reduwanka.
Ba ka ganin sauron nan ba.
Ka dan rage reduwanka.
Amma ne ka ga ana sanyi sauro yana cizon al'umma kuma in ka je asibiti ya ce ai malaria typhoid. Malaria typhoid. Duk wanda ya je shi ne duk wanda ya je. Wani in ka shiga gidan sauron ma sai ka rasa ta ina suke samun kofa su shiga. To wai kana karkade gidan sauron kan nan ka shiga.
To mun gode mun gode sai sai
mutane suna fahimtar wannan shi.
Yawwa to
mun gode barai.
Yawwa madalla reduwan ka dai ka daina barin ta kana maka kukan sauro kai ma. Kana waya.
Ai Usman an ce ai halittar da tafi muni ta fatsari a duniya. Ba wanda
dan
wannan tsitsan nan kana nan sauron nan.
To ga wani.
Assalamu alaikum. Hello?
Wa alaikum salam.
To Abuja lokaci ya kure me zaka ce kuma daga ina ne wane ne?
Yawwa Aminu Yahuza ne daga Kalaba wanda aka fi sani da Aminu Garanti.
To muna jinka kana da sakan 20 daƙiƙa.
Yawwa to gaskiya muna farin ciki da wannan abubuwan. Wannan abubuwan da kuke yana ƙara bunƙasa mu a game da yanda zamu kare lafiya kuma yana ƙara taimaka matasa.
To mun gode Aminu nan zamu da ka tada shirin gaba daya a madadin kan yanzu abokan aiki ga sunan su
Maryam Safinatu
mai tsoron guda sauro
to
Daniel Brown shine wanda ya bada umarnin shirin sai injiniyan mu ne Rob McLean Ibrahim Jirma ya hada mu da ku a shafin mu na Facebook Live in Allah ya so ya kai mu gobe zamu kawo muku wani sabon shirin a cikin shirin yau da gobe Usman Ahmad Kabara ke cewa mu zama lafiya ba ruwanta a yau da malalaci yau yara suka za a gaban su kwarai ba za su bare ba yau da gobe murya amurka na kiran kuma ta sa yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba masu wasanni ba ta kyale ba yan wasan kwallo ba ta manta ba wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na
ta jike dukkan su fita share ba.